بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر تقوس غوات الربيع الاخر هجر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نار شكاره 1438 ديدي دا 7 غوتن جانواري شكاره ميلاديه تا 2017 wannan shine kasad na 86 dangane da na karatun littafin ainihin wato iqtida usratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim wallafar sheikhul islam أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي غفر تامسا لتافع اقتداء الصراط المستقيم ينا كرنت الدموني أكيد مسلم تاء الولاء والبراء ابن تيمية ناكومنا نسوشن القرآن ميجرما ده هذه ثمن ذا الله صلى الله عليه وسلم ده فسر الدماء لمن فرقسك موال أنن أينهن نسوشي دنجني ده تبتت ده تيوى واجبين مسلمين يجيما الأدو ده تفركي da ka'idojin rayuwa da tunani irin na kafirai sawa'un waɗannan kafirai zuriyar maguzawa ne ko ko kafirai ne masu littafi irin yahud da nasara muna ta tattauna bayanai dangane da ainihin wasu mas'aloli da suke da alaka da ziyarar kabari da ainihin yin abubuwa a makabarta da makamantansu da ibn taymiya ya gama kawo mana bayanai na abubuwan da suka haramta a yi a kabari sai kuma ya shiga cikin magana akan wato abubuwan da suke kuma sun halasta ayi na ziyara da addu'a da makamantansu har ya kai kan bayani akan ya halasta ziyarar kabarin mutanen da suke kwance a wannan makabartar koda ba musulmi bane a rayuwarsu to anan ne ya kawo mana hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka nuna halastin haka inda manzon Allah da kanshi ya bada labari sayyidina Abu Hurairah ya rawaito cewa manzon Allah ya bada labari ya roki Allah Ubangiji ya bashi dama ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa Allah ya bashi ainihin dama ya sake roko cewa Allah ya bashi dama ya nemi mata gafara Allah bai bashi dama haka ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya a bakin kabarin ya kuka har mutanen da ke wajen suka yi kuka sannan ya ba su labarin abin da yake faruwa dangane da al'amarin ta cewa ya roki Allah ne ya bashi dama ya ziyarce ta Allah ya bashi dama ya sake roƙon Allah ya bashi dama ya mata addu'a Allah ya ainihin hana shi wannan dama waɗannan hadisai suna cikin littafin Sahih Muslim mun karanta bayanai gurgurdan hali dangane da su a littafin ainihin As-Sahiha ta Malam Muhammad Nasiruddin Albani da kuma bayani akan rashin ingancin hadisan da ake kafa hujja da su cewa wai Allah Ubangiji ya tashi iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma mahaifiyarsa ta yi imani da shi sannan Allah ya kara mai da su cikin matattu waɗannan hadisi duk mun ji daga malamai su al-Jawzqani su al-Imam ainihin wato Ibn al-Jawzi da makamantansu cewa waɗannan hadisi gaba ɗayan su matattu ne hadisi ne na ƙarya da munkarai to kamar yadda muka ambata wannan mas'ala ta zama ainihin wato wata matsala mai iskali a nan ƙasar mu Najeriya saboda ƙarancin wato ilimin hadisi da kuma rashin sanin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karban maganar sa da kuma da'awa ta ƙarya akan cewa wai hakan kaunar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama to muna dan ƙara bayani dangane da wannan mas'ala anan akwai wani ainihin bayani da muke so mu ji a ta takeice daga ainihin malam Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Abdul Muhsin babban malami ne yana raye har yanzu a ƙasar Madina professor ne na ilimin aqida a jami'ar manzon Allah a jami'ar musulunci dake birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantawa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanannen malami ne Allah ya kara mishi lafiya to akwai raddi da yayi ma wani ainihin wato Ar-Rufa'i Yusuf ibn Sayyid Hashim Ar-Rufa'i mutumin kasar Kuwait wanda yayi littafi da sunan Nasihatun li Ikhwanina Ulama'i Najd wannan littafi da yayi ya samu dan bid'a dan uwan shi mai suna Muhammad Said Ramadan Al-Buti wanda shi kuma professor ne a jami'ar Dimashq ya rasu hijira a 2013 ya rasu kamar shekara 4 kenan yanzu kuma kamantansu an harbe shi ne an mishi kisan gilla lokacin da aka fara rigingimin fitintunan da aka yi a Syria na Arabi'ul Arabi din nan da ake Arab Spring wanda ya dammar Siriya ya lalata ta. To a lokacin da aka fara wannan fitintunu sai ya zama yana goyen bayan gwamnatin Bashar Assad akan fitinar, yana nuna waɗannan da suke tawaye ba su kyauta ba, yana ta maganganu masu zafi a kansu. Sai aka waye gari an kashe shi, da aka kashe shi kuma sai ya zama scapegoat, kowa na cewa ai su wane ne suka kashe shi. Gwamnati na cewa ƴan tawaye ne suka kashe shi, ƴan tawaye kuma suna cewa gwamnati ne ta kashe shi don ta ƙara musu baƙin jini. Haka dai jinin shi ya tafi ba tare da an yi wani bincike ko an kama wanda suka kashe shi ba. Sunan shi Professor Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, malami ne, ya kai malami wajen sanin ilimi na addinin Musulunci da mazhabin da yake ainihin aqidarsa na Ash'ariyya, amma dan bid'a ne, yana kyamar malaman hadisi, yana kyamar tafarkin salaf, ba shi da ainihin alkhairi ko misqal zartin wajen aqida. Allah shi kyauta. To da yazo yayi ma wancan Al-Buta Ar-Rufa'i muqaddima, sai zama muqaddima ma ta fi littafin yawa. Abin da ke cikin ta na guba da ya zuba yafi abin da ke cikin asalin littafin. Da shine Abdul Musil Abbad ya hada su gaba daya ya musu raddi, ya sa wa littafin suna Kitabur Raddi ala Rufa'i wal Buti fi kadhibihima ala ahli sunna wa da'watihima ila al bid'i wad dalal. Littafi ne haka mujalladi guda. To daga ciki ne muka yi wannan photocopy din, akwai ƴan uwa da suka samu photocopy ran da aka rarraba shi. Gashi inda yake cewa gabar da yayi magana akan wannan mas'ala, yace Mala Abdul Musa yake cewa amma inkaruhul qaul bi anna abawai rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi nari fala wajhalu. Shi wannan malami Ar-Rufa'i ya ƙaryata cewa ƙarya ake yi da aka ce wai iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna wuta. Yace wannan magana, wannan inkari da ya bata da wata fuska ta gaskiya. Li anna alladhi qala dhalika huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, dan wanda ya faɗi haka shi manzon Allah da kanshi shine ya faɗi wannan magana. Fafi shafin farko ne, fafi sahih muslimin, a cikin littafin sahih muslimin, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullah aina abi. A cikin littafin sahih muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, wani mutum yace ya manzon Allah ina ubana yake, qala manzo Allah yace finnari, yace ubanka yana wuta. Falamma qaffa, yayin da mutumin ya juya ya tafi, da'ahu, sai manzo Allah ya sa aka kira shi. Faqala, yace inna abi wa abaka finnari, da babana da babanka duk suna wuta, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine ya faɗi wannan da isnadi ingantacce. Dan haka wanda ya ƙaryata da tunanin yana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to manzo Allah ya ƙaryata wannan hadisi sai Muslim ya fitar da shi. وقد بوب النووي لهذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم. الامام النووي يكفى بابي اتكين شرح صحيح مسلم. كون سان صحيح مسلم اصلي باشي ده بابكا ايرن البخاري. تو النووي ده يزو مشي شرحي شينه يمشي wannan babuka. تو اتكين بابن ده يزو ديدي wannan حديثن. سي يچي باب بيان ان من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعه ولا تنفعه قرابه المقربين. Babin da ke bayani akan wanda ya mutu akan kafirci, to dan wuta ne, wani ceto ba zai riske shi ba, kuma kusanci da wasu masu kuma kusanta ga Allah, shi kuma yana da kusanci da su, wannan ba zai mishi amfani ba. To Nawawi kaga ai ba dan izala bane, bai ma san wani abu da suna kungiyar izala ba, dan cewa ake ƴan izala sun ce iyayen annabi ƴan wuta ne, haka ake wannan sharrin. Nawawi ya rasu hijira da shekara 676, kamar shekara 700 kenan da 62, karni nawa kenan, karni wajen 8 da rasuwar shi, amma sai a ce wayin izala ne suka fada. Wa qala fi sharhi, da yazo sharhin hadisin a cikin minhaj, sai ce wa fihi anna man mata fil fatratil lati kana ma kanat alayhi al arab min ibadatil awthani fa huwa fi nari. Wannan hadisin yana nuna cewa mutumin da ya rasu a lokacin da larabawa ke bautar gumaka a makka ya mutu dan wuta. Wa laysa hadha mu'akhadha qabla bulugi da'wa, wannan kuma ba wai an kama shi da laifi ne kafin a mishi wa'azi ba, dan haka suke cewa ai ahlul fatara ne, ba a musu wa'azi ba. A'a, Qur'ani ya faɗa karra cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari, ku mutanen Makka, ku musulmai, ku larabawa, kuna bakin gaba wuta. Allah ya tsiratar da ku ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ha'ula'i kanat qad balagathum da'watu ibrahima, larabawan Makka da sauran kasar larabawa ai wa'azin Ibrahimu ya iske su. Hasalima wa ghairihi min al-anbiya, da sauran annabawa kamar Isma'ilu. Isma'ilu gidan shi ma a Makka yake, a Makka ya rayu salawatullahi ta'ala wa salamuhu alayhi. Da haka ƙarya ne a ce Makka ba su da wani ainihin labarin abin nan, labarin tauhidi ba su da shi. Suna kan tauhidi, suna kan addinin Ibrahimu, suka lalace, suka fandare, suka kuma suna kafirci. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, har ila yau a cikin littafin Muslim daga Abu Hurairah yace, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ista'adantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zani. Na roki Allah Ubangiji na ya bani dama na ainihin roƙawa uwata gafara, bai bani dama ba. Wasta'adantuhu an azura qabraha fa'adhina li. Na roki Allah Ubangiji ya bani daman ziyara kabarinta, sai Allah ya bani dama. Wa fihi aidan an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, har ila yau a cikin sahih Muslim daga Abu Hurairah yace, zara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa, yayi kuka, ya sanya waɗanda ke kewaye da shi suka yi kuka. Faqala, sannan yace, istazantu rabbi fi an astaghfira laha falam ya'dalli. Na roki Allah Ubangiji ya bani daman na nema mata gafara, bai bani dama ba. Wasta'adantuhu fi an azura qabraha fa'adhina li. Ya na roke shi ya bani daman ziyararta, ya bani dama. Fa innaha tudhakkiru fadurul qubura, fa innaha tudhakkiru al mauta. Ku dinga ziyarar makabarta, tana tunawa mutane mutuwa. Qala an-Nawawi fi sharhihi hadha al haditha. Al Imam an-Nawawi da yazo sharhi wannan hadisi sai yake cewa, fihi jawabu ziyaratil mushrikina fil hayati. Wannan hadisi na nuna halastin ziyarar kafiri a raye, wa quburihim, da kuma halastin ziyarar kabarin su ba'dal wafati. Ma'ana kana da dan uwa kafiri yana raye, zaka iya kai masa ziyara, haka nan bayan ya mutu zaka iya ziyarar kabarin sa. Li'annahu idza jazat ziyaratuhum ba'dal wafati fa fil hayati aula. Dan in ya zama ya halasta a ziyarci kabarin su bayan mutuwa, to ziyarar su suna raye yafi cancanta. Wa qad qala Allah ta'ala, domin Allah ya ce, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kai musu ainihin mu'amala, kai tarayya da su a cikin duniyar nan, tarayya wacce take sananniya bisa mutuntawa, idan kana da iyayen da ba musulmai ba kenan, ko ƴan uwa. Wa fihi nahyu an al-istighfar lil kufar. Sannan hadisin ya nuna haramcin nema wa kafirai gafara. Na daga cikin kurakuran da aka dinga samu a nan kasar, sai kafiri ya mutu sai musulmai su fito suna mai addu'a, saboda wai ana ganin shi da wata falala, ko wani tsohon shugaban kasa ne, ko wani babba ne, ko matar wani babba. Sai ka ga limamai sun zauna ana karanta Fatiha, ana salati, ana karanta qul huwallahu da laqad ja'akum, wai ana cewa Allah ya gafarta mishi. Wannan maguzanci ne jama'a, ba daidai bane, kuma iska Allah daratin. Bai kamata a samu malamai suna irin wannan ta'addanci ga addinin Allah ba. Qala al-qadi Iyad rahimahullah. Ga al-imam qadi Iyad al-Yahsubi. To in kuma ana magana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka faɗi qadi Iyad, ai ta kare, babu wanda bai san shi ba akan wannan yayi suna akan shi, ya shahara littafin shi Ash-Shifa. Idan Allah ya kai mu karatu na gaba, zamu zo zamu yi magana akan wannan, game da wayyaya ma ake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, meye ma kauna tukuna tun farko, menene ta'arifin ta, meye lawazim dinta, ya ake gane kaunar manzon Allah ta shari'a. Daga cikin Ash-Shifa zamu dauko wannan insha Allah. Ash-Shifa kowa ya santa a nan kasa, mutane suna rubuta ta duka, a wanke musu ita su shanye, saboda kaunar manzon Allah da neman falala. Ana karanta ta a zaure, ana karanta ta a radio, ana yi a cassette, babu inda ba a karanta Ash-Shifa, kowa ya santa. Duk duniyan nan babu inda ba san Ash-Shifa ba. Na daga cikin littafan da suka fi kowane littafi yaduwa a tarihin musulunci. In fact, idan ana so ma daga cikin abin da suke ba da labari malaman tahqiqi, yana daga cikin littafin da aka fi kowanne samun kofin rubutun hannunsa. A library guda ɗaya a ƙasar Misra, akwai inda suke da rubutun hannu na Ash-Shifa sama da kala 100. Yayin da wani littafin ana neman shi za a yi tahqiqi, sai a samu kofi biyu ko uku kawai. Amma Ash-Shifa saboda shahararta, kusan ko ina ka je ana samun makdudinta, a Libya, a Misra, a Turkiya, a Saudi Arabia, a Afghanistan, a India, a Nigeria, duk inda musulmai suke. Balantana kuma bugun inji, sannan ko ina ana karantar da shi. To na'am. Ba halas bane, sha da rubutawan ba halas bane, ba addini bane, amma nuna shaharar da yaduwarta, da kuma yadda a nan kasar kowa ya yarda da cewa Ash-Shifa littafi ne da ke gwada kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. to malamin da ya rubuta littafin cha nake ai mu da muke karanta hadisi yanzu ana tuhumar mu ba ma kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mun yarda da wannan hadisan nashi ko to shin alqabi iyad shi ma abin tuhuma ne kenan dan ya yarda da wannan hadisan dan yayi sharhin muslim barka ji abin da ya faɗa a sharhin muslim game da wannan hadisin yace sababu ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam qabraha annahu qasada quwwatal mau'iza wadh-dhikra manzon Allah ya nufaci ya ƙara ƙarfin wa'azi ne da tunasarwa ga kanshi da sauran mutane bi mushahadatihi qabraha qabriha dan idan yaje ga kabarin wa yu'ayyiduhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi akhir al-hadis fazuru al-qubura fa innaha tudhakkirukum al-maut kaga bai karanta hadisin ba ya fitar da fikihun da ke ciki ne cewa mutane da manzon Allah kanshi da sauran al'umma su wa'azantu kowa ya shiga taitayin shi cewa kusanci da ko kuma waye ya haife ka wane ne babanka wane ne danka ko waye na kusa da kai ba zai maka amfani a wurin Allah ba sai kai abin da Allah yake so shine kai imani kai aiki nagari kuma ka mutu akan imani in ba haka ba babanka ne danka ne makusancinka ne ba zai amfane ka ba kamar yadda miji bai amfani ainihin wato a abin nan kafiran nan mata mata annabi Nuhu da mata annabi Lutu bako wa daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutu kaga miji bai amfane su haka ainihin wato dan gidan annabi Nuhu uban shi annabi bai amfane shi ba har sai da Allah ya mishi tsawa cewa ya daina lissafa wannan yaron a cikin zuriyar shi innahu ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ko innahu amila ghayra salihin a wata riwaya ba zuri'arka bane kun yi baran da shi shi wani mugun aiki ne ko kuma yana da mummuna aiki Allah ya halakar da shi a cikin kafirai uban shi annabi ne wannan bai mishi amfani ba wadancan kuma mazajinsa annabawa ne basu musu amfani ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake yadda yake kaunar Fatima yake ji da ita abinda ya halasta manzo Allah ya hana yi mata kishiya ko yana cikin sayyid muslim yace na ji labarin su wani za su bai wa dan gidan Abu Talib ya yace wallahi ban yadda ba ce kuma bana so na haramta halas amma innaha bada'atun minni yuzini ma yuziha Fatima tsokar jikina ce abinda ke cutar da ita zai cutar da ni yace da haka bana son wata ta zauna da ita ta halaka wato wata kishiyar ta zagi Fatima irin abin da ke faruwa tsakanin kishiyoyi ta halaka kamar ta zagi manzo Allah ne manzo Allah ya hana saboda kaunar da yake wa Fatima da al'ummarsa ko amma ya ce mata ya ke Fatima ki kokari ki aiki nagari kar a je lahira kowa ya zo da aiki ke kuma ki ce ai annabin ma da ake takama da shi sahibul wa'il hamdi ai babana ne haka yace ma ammarsa ko yace duk ban amfana muku kuma ba haka yace wa Abbas sai wanda yabo wa Allah illa man atallaha bi qalbin salim wannan yana nuna cewa wato na kusa da kai ba shine zai maka tasiri ba sai abinda ka nemi kusanci da shi zuwa ga Allah Allah taziru waziratun wuzra ukhra ga mata fir'auna wa daraballahu masalan lidina amanu imra'ata fir'aun ita kuma mijinta kafiri ne kasurgumi irin fir'auna ma akfarahu min insani wa ya kai shi kafirci mata kullu amma wannan bai hana Allah ya mata rahama ba tunda ta yi imani to duk wannan shine izinar da ake so a dauka game da wannan ji annabi Ibrahim khalilur rahmani ne Allah yana ji da shi Allah baya barin shi ya kunyata amma ranar alkiyama kamar da Bukhari ya ruwaito uban zai ga tashin hankalin kiyama sai dan ya ce masa ka gani abinda nake gaya maka kai imani kake sai ce to ka je gaya wa Allah yanzu nayi imani annabi Ibrahim yanzu yana rawar jiki yana so ya fada wa Allah sakon sai Allah ya daka mai tsawa ya ce kai shiru ka fita wannan batun yafi karfin ka yau aka ce haka za a maida uban sura kura ko wata dabba a yanka ta a wurga cikin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha da kanta take cewa naga Allah ubangijinka yana saurin yarda da san ranka kafin ma ka faɗi abu sai Allah ya baka dama kai lokacin da Allah ya saukar da aya cewa turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilayka man tasha Allah ya bashi dama cewa ba sai yayi rabon kwana ba duk matar da yake son ya kwanta da ita a shimfiɗe shi ya zaba kawai ba sai ya raba kwana ba ya ga dama yayi haka wanda ya ga dama ya aura wanda ya ga dama ya batta sai Aisha take cewa ai Allah ubangijinka yana biye ma san ranka duk abin da kake so shi ma shi yake so yana cikin Bukhari amma duk da haka Allah bai yadda da wannan ba saboda nan yanzu kafirci ne da imani to mararraba ce kuwa ba a haduwa. Ina fata mun gano da ke jama'a. To haka sai kowa ya shiga taitayin sa kenan. Cewa imanin da kake da shi kai kokari ka yaukaka shi ka mutu da shi. Shine asalin darasin da ke cikin karatun. Amma mutane sun lalata al'amarin wannan karatun gaba daya. Yanzu wannan malamin Qadi Iyad jama'a ya rasu hijira shekara 544. Wasu ƴan boko haram suka kashe shi. Akwai wani shedanin abin nan a lokacin Tomar, wani sarki da ke cewa shi Allah ne. Saboda Al-Qadi Iyad ya ce ƙarya yake. Haka aka turo waɗannan ƴan iska suka bu har gida suka danne shi da fulo har ya mutu. Shekara ta 544 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar shekara 800 kenan da 94 yau. Kuma kamar ta haka. To tun lokacin ya faɗi wannan magana. Shi ma dan izala ne kenan ko kuma yanzu za a fara tuhuman Qadi Iyad cewa baya san manzo Allah kuma duk wannan aikin da yi. Wanda har labari ake cewa ai yayi mafarki ya ga manzon Allah ya karba aike shi, manzon Allah ya ce a shafa tayi daidai yadda ya kamata. Maganganu da yawa zamu zo mu ji su insha Allah ko wasu daga cikin su. To yanzu zaka ce Qadi Iyad bai san manzon Allah kenan saboda ya tabbatar da maganar da manzon Allah ne ya faɗa. Wannan fa shine lazimin abin da suke cewa. Wa qala aidan sai al-Qadi Iyad yace qauluhu fa baka wa abka man hawlahu qala al-Qadi بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به من ذن الله ينا كوكاني سبو دا أبن دي كبتي وما هي فيسا نترسكي لوك تشندي يكي النبي كومتي إيماني ديش ينا بك انتكم بترسكي إيماني با بتمسللت با. وقال البيهقي في سنن الكبرى سأن ننسي الإمام البيهقي bayhaki shi ma wani jigo ne wani general ne a cikin karabkan masu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafin shi ainihin sunan al-kubra na hadisi da littafin dalailun nubuwa wanda irin na al-qadi Iyad ne shi ma yana tabbatar da manzancin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da mu'jizojin sa da darajar sa shi ma gashi maganar da yayi bayhaki ya rasu hijira da shekara 458 ƙarshen ƙarni na biyar kenan ko tsakiyar ƙarni na biyar kamar shekara 900 kenan da 80 jama'a duk ba ne bane wannan karatun ba kuma shi ma bari ku ji abin da yake a cikin sunan al-kubra yace wa abwahu kana mushrikaini yace mahaifan manzon Allah kafirai ne haka ya faɗa mushrikai ne bi dalili ma akhbarana thumma saqa bi isnadihi hadithu Anas sai kawo wannan hadisin na Anas da cewa inna abi wa abaka finnari وبإسناده حديث أبي هريرة في استئذانه سنة يقال كاود إسناد سحديث أبو هريرة وأن من ذا الله صلى الله عليه وسلم مؤذن إدنا في أن يستغفر لأمه فلم يؤذ الله شوى ينا من الله يباش إذن يروك أمت غافر الله يباش إذن با وهما اللذان أخرجهما مسلمون دكان سمسلم يفتدس سيمالا عبد الموسن يتي وعلى هذا ركشن ونا يا جماعة فالثابت الرسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama abinda ya tabbata daga manzon Allah alaihi salatu wassalam kaunu abawaihi mata mushrikai cewa mahaifan shi guda biyu sun mutu ne mushrikai wa annahuma finnari kuma suna wuta wa lam yathbut shay'un yadullu ala khilafi zalika babu abinda ya tabbata wanda ya saba wa wannan wa ma zakarahu man qala bi ihya'ihi malahu abinda waɗanda suka ce wai an raya iyayen nan na manzon Allah sun yi imani da shi wa islamihi ma cewa sun musulunta laisa bi sahihin ba ingantacce bane li adami thubutihi min haythul isnadi saboda bai inganta ba ta isnadin sa li anna fihi majahilu saboda akwai mutane wanda suke majhulai kama zakara zalika ibn kathirin wa ghayruhu kama da ibn kathirin ya ambata shi da wannan sa وفي مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه اتكل تاف مجموع الفتاوى تا ابن تيميه مجلد نهدو ابن تيميه اكاشي سئل الشيخ رحمه الله تعالى هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى احيا له ابويه حتى اسلم على يديه الله شغفت مالن كويا انغنت daga manzo Allah صلى الله عليه وسلم cewa wai Allah ya raya iyayen manzon Allah guda biyu har suka musulunta thumma mata ba'da zalika sannan suka mutu bayan nan fa ajaba sai ibn timiya ya bada amsa cewa lam yasihha zalika an ahadin min ahli alhadith da dai wannan magana bata inganta ba daga wani mutum daga malaman hadisi bal ahlul ma'rifati muttafiquna ala anna zalika kadhibun mukhtalaqun hasali ma malamai sun hada kan cewa wannan magana ƙarya ce kirkirarriya wa in kana qadrawa fi zalika abubakrin ya anil khatib fi kitabihi as-sabiq wal lahiq duk da yake malam abubakar al-khatib al-baghdadi ya ruwaito wannan magana a cikin littafin shi mai suna as-sabiq wal lahiq wa zakarahu abul qasim as-suhaili fi sharhi as-sira sannan as-suhaili ya ambata a littafin shi na ainihin sharhu as-sira bi isnadin fihi majahil da isnadi wanda yake da ainihin wato majhulai wa zakarahu abu abdullah al-qurtubi fi tadhkira sannan al-imam abu abdullah al-qurtubi a cikin at-tadhkira fi ahwal al-akhirah ya ambata shi ma wa amsalu dhalik hadhihi al-mawadi da kuma wasu wurare ire-iren waɗannan duk da waɗannan sun kawo fala niza'a baina ahli al-ma'rifati annahu min azharil mawdu'ati kadiban babu sabani tsakanin malamai cewa wannan hadisan na daga cikin hadisan da suka fi fitowa karara a matsayin ƙarya kama nassa alaihi ahlul ilm kama yadda malamai suka fada walaysa dhalika fil kutubil mu'tamada fil hadisi la fis sahihi wala fis sunani kuma wannan karatun baya cikin littafan da ake dogara da su na ingantattun hadisai irin Bukhari da Muslim ko sunan irin Abu Dawud da makamantansu wala fil masanidi ko musnad na Imam Ahmad da makamantansu wa nahwi dhalika min kutubil hadith al ma'rufa ko dai wasu sauran littafan hadisai da aka sani wala zakarahu ahli kutubil maghazi wat tafsir hakanan malaman da suke labarin yaƙe-yaƙen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tafsirin alqur'ani duka basu ambaci wannan ba wa in kanu qad yarwuna dha'ifa ma as-sahih hatta malaman da basu takaitu akan riwayoyi ingantattu ba suna ruwaito abu mai rauni basu kawo irin wannan riwaya ba li'anna dhuhura kadhibin dhuhura kadhibi dhalika la yakhfa ala mutadayyin saboda bayyana ƙaryar da ke cikin wannan karatun baya buya ga duk mutumin da ke kan addini fa inna mithla hadha law waqa domin irin wannan labarin da ya faru lakana mimma tatawafarul himamu waddawa'i ala naqli da abu ne wanda za a samu himma da bukata izuwa ga baya da labarin sa da labarin ya shahara fa innahu min a'zamil umuri kharqan lil adati saboda na daga cikin abubuwan da suka saba ma ainihin necha al'ada da aka saba min wajhayi ta fuska biyu fuska ta farko min jihati ihya'il mauta wa min jihati al-imani ba'da al-maut fuska ta farko shine raya matattu a tashi matacce har ai magana da shi fuska ta biyu kuma min jihati al-imani ba'da al-maut a ce ga wani mutum yayi imani bayan mutuwa kuma imanin ya amfane shi fa kana naqlu mithli hadha aula min naqli ghairi da a samu wannan labarin yafi muhimmanci fiye da wani labari daban falamma lam yarwihi ahadun min as-sikati ulima annahu kadhib yayin da aka samu babu wani amintacce da ya ruwaito shi an gane cewa ƙarya ne wannan duka mangarin ibn timiya ne a cikin majmu'ul fatawa sai ya ci gaba da cewa wal khatibul baghdadi huwa fi kitabis sabiq wal lahiq maqsuduhu an yadhkura man taqaddama wa man ta'akhkhara min al muhaddithina an shakhsin wahid khatibul baghdadi abinda yake a littafin as-sabiq wal lahiq manufarsa ambatan mutane guda biyu wanda suka yi riwaya daga malami daya amma ɗayan su yayi riwaya tuntuni ɗaya kuma daga baya shine a samu malami ya dade a duniya tun yana dan shekara 40 misali yana karantawa har ya shekara 80 ko 90 a duniya sai zama waɗanda suka koyi karatu a gun shi dan shekara 40 din nan sun shude wasu ma sun rasu sai kuma su koyi a gun shi bayan shekara 50 to irin wannan ana samun ainihin wato ayi celebrating ana ihtifali da irin wannan isnadin domin yanzu wannan da ya koyi karatu daga baya zai samu isnadi ali kenan sai zama wasu waɗanda suka koyi karatu a gun the same malami da shi idan kana neman riwayar malamin sai ka jona da wasu kamar wani ya koya a 1900 to yanzu kuma muna 2017 ko sai zama malamin nan ya rayu har zuwa 2000 kai kuma ka koyi karatu a gunshi a wannan ya 2000 din kaga wancan da ya koyi karatu a gunshi tun can idan za a yi riwaya daga gare shi sai an samu watakila akalla mutum biyu kai kuma yanzu mutum ɗaya ne kawai to wannan isnadi wannan uluyin malamai suna maraba da shi irin wannan uluyin to sai al-imamul khatibul baghdadi ya tattara wasu riwayoyi da suke bayyana ire-iren waɗannan ba damuwar shi bane inganci ko rashin inganci to a cikin irin haka ne ya kawo wannan hadisi sawa'un kana allazi yarwunahu sidqan aw kadiban ba damuwar shi bane ya kasance riwayar gaskiya ce ko ƙarya wabnu shahin yarwil ghassa wassamina haka nan ibnu shahin da ya kawo shi ma yana ruwaito al-ghassa ramamme wassamina da mai kiba ma'ana mai kyau da na banza wassuhaili littafin suhaili na ainihin wato sharhin sira ta ibnu hisham innama zakara zalika bi isnadin fihi majahid shi kuma ya ainihin ambaci wannan ne da isnadi wanda yake da malaman da ke cikin shi ba a san su ba thumma hadha khilaful kitabi was sunnah malan yace sa'annan kuma wannan ya saba wa littafin Allah alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ijma' ya saba wa ijma'i qala Allah ta'ala saboda Allah ya ce innamat tawbatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahala thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima walaysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al-an wal ladhina yamutuna wa hum kuffar Allah ubangiji yace innamat tawbatu kadai tuba ala Allah wadda Allah yake karba lil ladhina ya'maluna as-su'a ga wadanda suke aikata mummunan aiki ne bi jahalati cikin jahilta Allah al-imam ibn jarir at-tabari ya ruwaito daga jam'in min as-sahaba cewa abinda ake nufi da nan wajen shine kullu dhanbin asabahu abdun fa huwa jahilun fi duk wani zanubin da bawa ya aikata sanda yake aikata zanubin ya jahilci Allah ne ba wai ana nufin wanda zai aikata zanubin bai sani ba a sanin mutum zanubi yake aikatawa amma kuma yayi karfin hali yaje aikata wannan jahilcin Allah ne da haka duk zanubin duniya da mutane suke jahilcin matsayin Allah yake sa su yi shi a lokacin da suke yi suna cikin jahilci game da sanin girman Allah to amma bayan sun yi zanubin thumma yatubuna min qaribin sai su marmaza su tuba to Allah yana karban wannan fa ulaika yatubu Allahu alaihi wadannan Allah yana karban tuban su kuma Allah yana jin dadi ma kamar da cikin hadisin qudusi manzo Allah ya bada labarin cewa Allah yana cewa yafi mutumin da raqumin shi ya bata ko da kayan guzurin shi da komai Bukhari ya fitar da shi da Muslim idan kayan suka bata guzurin ya bata har ya cire rai da rayuwa ya kwanta a cikin sahara yana jiran mutuwa sai yana bude ido kawai sai ya ga raqumin da kayan shi a wajen da yake saboda jin dadi da farin ciki har ya kalmar kafirci yace shine Allah Allah shine bawa wannan farin cikin da zai fitar da shi daga hayyacin shi to Allah ya fi wannan bawan farin ciki a lokacin da bayin shi za su yi zinubi sannan su ji ainihin wato tsoron Allah su tuba a halin jahilci suka yi laifin ba amma yanzu sai suka dawo cikin hayyacin sai suka tuba haka cikin wani hadisi manzo Allah yake cewa Allah ya ce da mutane za su daina zinubi suna tuba ko sai Allah ya dargace su gaba daya sai ka wanda za su dinga zanubi suna tuba dan ita kanta tubar na daga cikin cika da bunƙasar ainihin girman Allah tubar da ake masa da kuma alƙawarin da Allah ya yi na cewa wa rahmati wasi'at kulli shay'in shi sa da Allah ya zo ba da labari akan tuba da yake so bayi su sai ya ce qul ya ibadiyal ladina asraf bai ce qul ya ayyuhal fasiquna ba ko ya ayyuhal muznibuna bai kira su da suna na batanci ba sai ya kira su da suna na jan sa a jika wanda manzo Allah ma yana son wannan sunan fiye da duk wani sunan da Allah ke kiran shi ya gusan da Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi da alhamdulillazi anzala ala abdihi tafi burge manzo Allah fiye da ya ayyuhal muddathir da ya ayyuhar rasul da ya ayyuhan nabiy saboda wannan ubudiyar Allah ya dade kai a cikin bayin shi ba karaman daraja bace to da Allah ya zo zai mu bayi wato albishirin yana gafara sai ya ce a ce da su ya ku bayin Allah bai ce a ce da su ya ku masu laifi ba yanda yake a kota a ce wanda yake zargi ko kaga da ran ce wanda yake zargi da mu ana neman ya za a kai a ƙara saka ne yayi sai a ce accused me kun kai a ce dan Najeriya ko din da za a kira shi sai a ce accused ba ku ke ci mishi ba ina ba resolution din suke ne to amma Allah sai ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim, to wannan tubar da Allah ya ba wa bayi dama su yi a matsayin ibada Allah yana karbar ta in dai suka tuba. Sai ya ce wa kana Allahu aliman hakima, Allah masani ne kuma mai tsare tsare wanda ba wanda ya iya su. Walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati, tuba ba ta samuwa ga waɗanda suke yin laifuka. Hatta idza hadara ahaduhul maut, dayan su zai ta laifi har sai ya bi mutuwa, yana sane yake laifin sai ya bi mutuwa, ya ce qala inni tubtu al-ana, to yanzu dai na tuba. Walal ladina yamutuna hum kuffar, hakanan waɗanda ainihin suke mutuwa akan kafirci shine mahallin shahidi ko eh, waɗannan Allah baya karɓar tubar su. Inna Allah a cikin hadisi manzo Allah yace inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrigir, ko al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi da al-Imam al-Hakim da isnadi kyakkyawa, kamar yadda al-Imam ainihin wato Ibn Jaririn ya ruwaito wannan aya ta sauka ne akan wasu mutanen Makka da suka ce mu dai ba za mu yi imani ba, amma za mu natarabbasu bihi raibal manun, za mu dinga ainihin wato abin nan irin abin da ake cewa mu sa shi a cikin jira, muna nan muna muraqabar Muhammadu, in muka ga alamar da gaske ne addinin nan to mun zo mutuwa kawai sai mutuba, amma dai yanzu ba za mu shiga ba. Shine Allah ya saukar da wannan ayat cewa Allah ba zai yafe mutumin da yake laifi da gangan yana sane yake tuba sai in ya ga mutuwa ido da ido sannan ya ce ya tuba ba. Na'am. Eh, hadisi ne ingantacce yana cikin Bukhari, hadisul qudsi ne, ma da mutane za su daina tuba, za su daina laifi, su daina tuba, su zama kamar mala'iku kenan misali. Allah baya son mutane haka. Allah yace zai, Allah yace sai ya darkake su gaba ɗaya ya kawo wanda za su dinga laifi suna tuba. Hadisi ne tabbatacce, kuma ba murji'anci yake karantawa ba. Fabayyana Allahu ta'ala annahu la tawbata liman mata kafiran, Allah ubangiji ya bayyana cewa babu tuba ga wanda ya mutu kafiri. Wa qala ta'ala, kuma Allah yace falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana, imanin da suka yi bayan sun ga bala'i ido da ido ba zai musu amfani ba, bayan sun ga bala'in mutuwa. Sunnatullahi lati kad khalat fi ibadi, wannan ita ce tsarin da Allah ya gudanar da bayinsa. Wa khasira hunalikal kafiruna, a lokacin da kafirai za su ga ba'sullahi mutuwa kenan su ce bari su tuba, a lokacin sun yi asara. Dan Fir'auna ma ya ga haka ai. Abin da zaka tambaye mai karanta wannan abin, shin ya tabbata Amina da abin nan Abdullahi sun mutu kafin musulunci? Kowa ya san wannan mutawatiri ne. Ya tabbata waɗanda suka mutu a wannan lokacin sun mutu ne suna bautar gumaka? Kowa ya san wannan mutawatiri ne. Ya tabbata manzon Allah ya faɗi wannan karatun? Kowa ya san wannan ingantacce ne cikin sunan musulmi? To me yasa kake karantawa? Sai ya ce iyayen manzon Allah yanzu kai ka yadda ake suna wuta, to wutar ta kace ai ba sai ka yadda ba, yadda ka ake nema. Misali idan yau Allah ya ce ya gafarta wa Fir'auna, waye sai ya ce a akwai wanda ya ce bai yadda ba, ya ce zai ɗauka ƙara? Ba wanda ya ce wannan. Inna Allaha yaf'alu ma yurid, ga mutanen da suka yi laifuka Allah ya gafarta musu, ga wanda ya sa aka ya ce a ainihin wato ƙona gawar shi a dandaka sai ya zama gari a sheƙar, saboda kada Allah ya kama shi. Ana gama sheƙarwa Allah ya ce mala'iku su tattaro abin gaba ɗaya a sake mulda ɗin shi zuwa mutum. Aka ji shi aka ce wa na kama, kuma me yasa ka yaka? Ya ce tsoro yake ji ko? Allah ya ce to jika an gafarta maka. Akwai wanda ya ce a bai yadda ba tunda mutumin ya yi laifi? Ba wanda ya ce. Akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa a ranar alkiyama Allah zai gafarta wa wane da wane da wane, su wane kuma Allah zai lalata ayyukan saboda kaza da suka yi, kamar wanda suke cewa wallahi Allah ba zai gafarta ma wane ba saboda yayi laifi ko? Manzo Allah ya ce, Allah nan take ya ce wane ne yake mini zangayi a cikin al'amarina, man allazi yata'ala alayya fi amri, yace to na gafarta mishi, ku kuma na bata laifukanku, na bata ayyukanku. Kuma su din nan an ce wasu ustazai ne a cikin Banu Isra'ila, shi kuma ana ganin shi wani takadari ne, ya mutu yana barna, sai suka yanke wa Allah hukunci suka yi shishigi suka ce ai Allah ba zai gafarta mishi ba. Shine Allah ya ji haushin maganar su, yaga sun yi zangayi a cikin abin da ba su da hurumi a kan shi, sai Allah ya gafarta musu mishi alarragami anfi, kuma su kuma Allah ya bata ayyukan su. to ya kamata mutane su san wuta da aljanna na Allah ne, sakamakon da yake yi da su sakamako ne na adalci da ihsani da ainihin ganin damar shi wanda Allah ya so ya gafarta mishi, sai ya gafarta mishi ba dan aikin shi ba. Babu wanda ya shiga aljanna dan yawan aikin sa ko dan kin aikin sa. Dan in ka kwatanta ko da simple arithmetic, idan ka rayu a duniya ka shekara 50, watakila ka balaga kana da shekara 15, kenan 35 years ne kai aikin alheri. A kautar da ido ma akan duk laifukan da kai, inda za a ce ne a baka sakamako daidai aikin ka, da sai a ce bayan 35 years a fitar da kai daga aljanna. Amma har abadan abidina ne, kaga kenan shine aljaza'ul awfa, sakamakon da yafi karfin aikin ka, ba biyan bashi bane. Shi sa Allah kuma zai sa a fitar da wasu daga wuta, wasu kuma a fitar da su daga bala'in da suke ciki ta hanyar ceto, wasu tun a taron kiyama a cece su, wasu su shiga aljanna babu hisabi babu hukuma. Gashi nan dai duka hukuncin da Allah ya ga dama shi zai, kuma Allah shi ya tsara wannan, kuma adalci ne. Dan me mutane za su ki yadda da abin da ya shafi su dai dai wa mutane su ce ba su yadda ba? Su suna ganin sun fi Allah san manzon Allah ne, ko sun fi manzon Allah san iyayen shi ne? Wannan shige gine jama'a. Da za a wayi gari ne a gane hadisan nan ba su inganta ba, shikenan magana ta kare. Amma hadisan nan ingantattu ne. To dan haka in mutum zai harbo wata magana, ya san ina zai harba ta. Duk mai karantar da hadisan nan tun daga kan waɗancan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da su Iyad din da su ainihin Nawawi da sauransu, babu wanda ya faɗi magana nan da sunan yana farin ciki, yana ganin ya ji daɗi, ai su wani da wani sanje wuta. A'a, yana kare addinin manzon Allah ne da tauhidin da Allah ya aiko. Ku kuma yanzu ƴan ɗariƙa da sauran ɓatatu da har ƴan izalama da suke tsoron su ji ana wannan karatun, suna ganin wannan wani tasgaro ne a cikin cewa su masu ƙaunar manzon Allah sun sani. Sai ka tambayi kanka, shin da gaske ne ba ka ƙaunar manzon Allah? Wannan ya riga maka kana ƙaunar shi ko ba ka ƙaunar shi? Kai ba ka san me ƙaunar manzon Allah ba? A zuciyarka ba ka jin kana ƙaunar shi? Sai ɗan ɗariƙa ne zai fito ya declaring su wani na ƙaunar manzon Allah, su wani kuma ba sa ƙaunar shi. Sai kuma duk a yadda da hukuncin da suka yi, ce to gaskiya ne. Ai ka gani yanzu wannan hadisin me ya amfanin shi? Me ya amfanin a dinga yaɗa wannan hadisin? Me ya amfanin sauran hadisan da ake yaɗawa? Tambayar da za maka kenan. Karantar da sunna ku, to wannan wani bangare ne na sunna, an karatu dokan shi dole a faɗa. Babu wani kwana a kai, dole a faɗa. Kuma kamar yadda muka faɗi tun farko, kai kasancewa haɗarin da ke kanka ya fi na kowa. In ya zama kai yanzu ba ka da dangantaka da wani sahabi, da wani wali, ba ka da dangantaka da wani manzon Allah, da wani shehi, kai kawai ordinary ɗan adam ne kawai gama gari, to ka fi kowa shiga haɗari kenan, baka buta wa Allah ba. In ya zama wanda suke da dangantaka irin wannan, dangantaka bata musu ba. Yawma la yanfa'u malun wala banun fala ansaba fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yata'alun. Duk wannan ba zai makowa amfani ba ko? To kai da kake rayuwa yanzu a ƙarshen duniya, sai ka fi kowa sanin cewa akwai buƙatar lalle ka shiga taitayinka. Shine kawai ma'anar hadisan. Duk wannan sharhin ana yin shi ne saboda ƴan ɗariƙa su yi ƙoƙarin su karanta hadisan. Shi sa ma wannan sharhin. Amma kaga ai shi Ibn Taymiyyah kawai kawowa ya wuce, dan ma shi ba wannan ne ma muhalli shahidin shi ba. Imaninsu ko rashin imaninsu, a bayani ne akan halascin zuwa kabarin wanda ya mutu ba akan musulunci ba, kawai shine matsala. Allah ya tsare mu. Sai malam ya ci gaba da cewa al-Imam malam Abdul Muslim Abbar ya dauko mana daga ainihin Ibn Taymiyyah, yace fa akhbara anna sunnatahu fi ibadihi annahu la yanfa'u al-imanu ba'da ru'yatil ba'si fa kayfa ba'da al-maut. Sai Allah ya bada labarin cewa tsarin da ya tsara shine sanda mutum ya ga tashin hankali imani baya amfani, to ina kuma ga in ya riga ma ya mutu bayan ya mutu. Wadhalika wa nahu dhalika minan nusus, da nasoshi ire-iren waɗannan suna nan da yawa. Wa fi sahih Muslim anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ayna abi, qala inna abi wa abaka fin-nari falamma adbara da'u fa qala inna abi wa abaka fin-nari, kamar yadda muka ji a baya ko. Wa fi sahih Muslim har ila a cikin sahih Muslim qala ista'azantu rabbi an azura qabra ummi fa adhina li fasta'azantu an astaghfira laha falam ya'dhalli faduru al-qubura fa inna tadhkuru al-akhirah. Sai malam yace wa fil hadith alladhi fil musnad wa ghayrihi qala, a cikin musnad na Imam Ahmad da wani shi, inna ummi ma'a ummika fin nari, ya go da wannan lafazin, mahaifiyata da mahaifiyarka suna wuta. Fa in qila hadha fi amil fath, idan ya zama wannan ya faru ne a shekarar fathu Makka, wal ihya'u kana ba'da dhalika fi hajjatil wada. Sannan labarin cewa wai an raya su din shi kuma ya faru ne bayan fatu Makka shekarar da aka yi hajjatul wada'i aikin hajjin nan na bankwana da manzon Allah yayi a ƙarshen rayuwarsa. Walihadha zakara dhalika man zakarahu, shi yasa su waɗancan malaman su Suhaili da su ainihin Al-Qurtubi suka ambaci haka. Wa bihadha atadhara sahibu tadhkira, da haka ne ma malam mai tadhkira Al-Qurtubi ya kawo uzuri cewa wai ai an yi nasikh ne wal mansukh. Wa hadha batilun liwujuhi, Ibn Taymiyyah yace wannan magana banza ce ta fuskoki da dama. Al-awwal, fuska ta farko, innal khabara amma kana wa yakunu la yadkhuluhu nasikh. A cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, labaran abubuwan da suka riga suka faru da abin da za su faru a ƙarshen duniya ba a yin nasikh a cikin shi. Sai baya ka kaulihi ta'ala fi abi lahabin sayasla naran zata lahabin, kaga labarin abin da zai faru ne nan gaba, zai shiga wuta wadda take mai cinyewa, mai konewa, mai washe wuri. To wannan shiga wutan da Allah ya riga ya hukunta, bai yiwuwa ka zo ka ce daga baya kuma an soke shigar sa wuta. Ka kaulihi ta'ala fil walidi, da kuma magana da aka ce Allah ya faɗa game da al walid cewa sa'urhiquhu sa'uda, wallahi sai na shigar da shi cikin azaba sa'uda, wato azaba mai tsanani ita ce sa'ud, al azabatu wal mashaqqa. Akwai hadisi da yazo wanda al-imamul Tirmidhi ya fitar wanda ya fassara ma'anin sa'uda cewa wani dutse ne a gidan wuta na narkakkiyar dalmar wuta, amma hadisin bai tabbata ba, hadisi ne da isnadin shi da ifi. Da haka mai sa'ud shine wuta mai wahala, mai bala'i, azaba mai bala'i, Allah ka tsare mu. To yanzu waɗannan kafiran da Allah ya bayyana cewa ya saka su a wuta, to labari ne na abin da zai faru. Haka Fir'auna da Hamana da sauran kafiran da Allah ya ba da labarin ya riga ya azabtar da su, ya halakar da su, labarin wani abu da ya riga ya faru ne ko? To irin wannan labaran ba a yin nasu kudinsu, ba a canza su, ana canji ne game da hukunce-hukunce, kaza halas, kaza haram, kaza wajibi, kaza mustahabi, kaza daidai, kaza ka'ai. Wannan shine ake samun shiga da fitar nasu a cikinsa. Wa kadhalika fi inna abi wa abaka fin nari wa inna ummi wa ummaka fin nari, duk waɗannan ba su daukan canji. Wa hadha laysa khabaran an narin yakhruju minha sahibuha ka al kaba'ir, wannan ba labari ne akan wuta wadda za a fita bayan an shige ta ba, kamar da masu aikata manyan zunubai cikin wannan al'umma ta musulmai za su fita daga wuta ko da an saka su. Li'annahu law kana kadhalika lajaza listighfaru lahuma, domin idan da a ce suna da laifuka ne manya amma za su fita daga wuta, to da an halasta wa manzon Allah ne musu gafara, kamar da ake ma ahlul kaba'ir istighfari. Walau kana qad sabaqa fi ilmi llahi imanuhuma lam yanhahu an dhalika, da Allah ya san a cikin ilimin sa cewa za su yi imani ko sun riga sun yi imani a ƙarshen rayuwarsu, Allah ba zai hana manzon shi alaihi salatu wassalam ya dinga musu addu'a ba. Fa innal a'mala bil khawatim, domin ana lissafa ayyuka ne da abin da ya faru a ƙarke. Wa man mata mu'minan fa inna Allah yaghfiru lahu, wanda ya mutu mu'mini Allah yana gafarta masa. Fala yakunu listighfaru lahu mumtani'an, ba a cewa ka a nema mishi gafara ko da ya mutu akan wani sabo ne. Fuska ta farko kenan. Sai Ibn Taymiyyah ya kara cewa asani, fuska ta biyu, annan nabi sallallahu alaihi wasallam zara qabra ummihi li'annaha kanat bi tariqihi bil hajuni inda Makka amal fati wa amma abuhu falam yakun hunaka, ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa ne saboda kabarin yana kan hanyar sa ta inda tsakanin Makka da Madina, inda ake cewa Al-Hajun a shekaran fathu Makka. Wa amma abuhu falam yakun hunaka, shi kuma mahaifin ba anan kabarin sa yake ba. Wa lam yazurhu, bai ziyarce shi ba. Id kana madfunan bishami fi tariq fi ghairi tariqihi, dan yana kwance ne a ƙasar Sham inda yaje ya rasu lokacin da suka je kasuwanci a jahiliya. Fa kaifa yuqalu uhiya lahu, ya zai a ce an raya mishi shi anan bayan ba nan kabarin yake ba. Asalisu, abu na uku, innahuma law kana mu'minan imanan yanfa'u kana ahqqa bishuhrati wadh-dhikri min ammai, da a ce mahaifansa sun yi imani, imani cikakke wanda aka ji labarin sa, to da sai sun fi shahara a cikin tarihi fiye da babbannin sa guda biyu, Hamza wal Abbas, da sai an fi jin labarin sa fiye da waɗannan babbannin nashi. Wa hadha ab'adu mimma yaquluhu al-juhhalu min ar-rafida, wannan kuma ya fi nisa ya fi barna fiye da abin da jahilan yan shi'a rafida suke fada wa nahwihim da sauran jahilai irinsu min anna aba talibin amana yan shi'a suna cewa abu talibin wai ya mutu mumini uban aliyu wai hatajjuna bima fi sirati min alhadith adh-dha'if sana hujja da wani hadisi mai rauni kwarai a cikin tarihi wa fihi annahu takallama bi kalamin khafiyin waqta al-maut su ce wai ai lokacin da yazo mutuwa bayan da manzo Allah yana ce mishi ya am qul la ilaha illallah kalimatun ahaddu laka biha indallah su kuma wannan suna ce mishi a targabu amillati abaika wadannan kafirai suna zuga shi kai ya tuba manzo Allah na kokarin ya sa mishi kalmar shahada ya musulunta karke me yace yace shi dai annabi yayi hakuri wannan kalma ko dan dadda maka rai da na fade ta ko da ban yi imani ba amma ba zan iya barma na baya abun kunya ba haka ya fada nassi tabbatacce sarihi a cikin sahih bukhari to sai suka kawo wata riwaya munkara suka ce wai bayan ya fadi wannan magana sai ya sirranta wa manzon Allah kamar rada ya fada a hankali wai dan ka wadancan su ji to akwai hadisi da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito da al-Imam An-Nasa'i ruwaito shi haka al-Imam al-Hakim Abu Abdullah a cikin musaddarak cewa bayan da manzo Allah ya gama mishi wannan wa'azin bai ji ba sai ya fita cikin nadama da takeici can sai Aliyu ya biyo shi bayan wani dan lokaci ya zo ya ce mishi inna ammaka ash-sheikh ad-dhal qad mata fa man yuwarihi ya zai ce manzo Allah kawunka bai ce baba na ba kawunka bataccen tsohon nan Aliyu kenan shugaba wanda ƴan shi'a suke takama da shi shine mutum na farko da ya fara pronouncing Abu Talib a matsayin batacce kafir ya ku yan shi'a ce inna ammaka ash-sheikh ad-dhal qad mata kasan dan shi'a kamar yadda mutum yake fara cikin hadis sunna na daga cikin wata ƴan shi'a shine duk wani abu dan shi'a zai maka hujja da shi a cikin shi sai ka samu abin da zai warware addinin shi'a gaba daya ƴan shi'a suna hujja da hadisi cewa ai hadisi ne mai rauni cewa ai annabi ya ce addini na zai tabbata lafiya lau farkon wanda zai bata shi wani mutum a cikin Banu Umayya ana ce mishi Yazid suna hujja da wannan suna zagin Yazid da zai kalli wannan hadisin kace to alhamdulillah wannan na nufin duk wanda suka gabaci Yazid suna kan addini mai kyau kenan ko kuma kun ce tun daga annabi ya mutu ba a yi mai kyau ba sai da Aliyu ya hau ko mun gane jama'a zai maka hujja da wannan hadisin yace ai annabi ne yace mai bata mishi addini wani ne mai suna Yazid duk irin hadisan kenan fa irin shi ne to ire-iren wannan haka suka kawo suka ce ai ya ce mishi kaza to a cikin kisan ingantacciya sayyidina Ali wanda suke ta gogoriyo akan shi wa huwa minhum bari shine ya fito ya fara announcing cewa tsohon nan batacce ya mutu wa zai rufe shi yace je ka rufe shi yace ni ba zan rufe shi to inda wani ne ya fada manzo Allah haka shikenan shi ya san sama abin fadi manzo Allah yace aka je ka rufe shi kuma karka wuce karka in ka rufe shi karka tsaya ko ina sai ka dawo nan ka same ni sayyidina Ali aka ce suka je suka daura ainihin wato igiya a jikin gawar suka dinga basu taba suka dinga janta zuwa daji suka je suka rufe ta sannan suka dawo manzo Allah yace mishi to ka je kai wanka kai ma yana cikin sunna duka wannan to amma duk da haka suna kokarin su ce wai Abu Talibin wai mumini ne irin wannan jama'a irin wannan aiki na mahaukata da sunan addini walau annal abbasa zakara annahu amana lama qala Allah lama kana qala bi sallallahu alaihi wasallam ammuka ash-sheikhud dal ka gani domin ko da a ce ya musulunta to da su abbas basu zo sun ce mishi kawun ka bataccen tsohon nan ba kana yamfa'uka yana amfana maka fa hal tanfa'uhu bi shay'in wannan tsohon batacce kawunka ai ya amfana maka ya hana kafirai su kai gare ka zaka mishi amfani fa qala manzo Allah yace wajadtuhu fi ghumratin min nari na same shi a cikin wani zurfin daki mai zurfi na wuta fa shafa'tu fihi aka bani ceton shi hatta sarafi bahbahin min nari aka dawo da shi gaban wuta fi rijlaihi na alani min nari aka sa mishi takalmi guda biyu na wuta yaghli minhuma dimaguhu amma kokalon shi tana tafarfasa saboda wannan takalma walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar manzo Allah yace ba dani ba wallahi da ya zama a cikin can karkashin kasa na cikin wuta Allah ka tsare mu hadha batilun mukhalifun lima fi sahihi wa ghairi wannan da'awar cewa ai Abu Talibin an raya shi yayi imani ko Amina da Abdullahi an raya su sun yi imani malai yace barna ce ya saba abin da ke cikin Bukhari da sauran littafai fa innahu kana akhir shay'in qalahu karshen abu da abinda Abu Talibin yace huwa ala millati Abdul Muttalib yana kan addinin Abdul Muttalib wa anna al-Abbas lam yashhad mautuhu kuma Abbas ma baya waje ma anna dhalika law saha lakana Abu Talibin ahqqa bi shuhrati min Hamza wal Abbas da a ce kuma ya tabbata Abu Talibin yayi imani da sai ya fi Hamza da Abbas shahara falamma kana min al-ilm al-mutawatir al-mustafid bayna al-ummati khalafan an salafin annahu lam yudhkar Abu Talibin wala abawahu fi jumlati man yudhkaru min ahlihi al-mu'minina ka Hamzata wal Abbas wa Aliyin wa Fatima wal Hasan wal Husain radiyallahu anhum kana hadha min abyan al adillati ala anna dhalika kadhib jama kunji ce yayin da ya zama ilimi mutawatiri wanda aka ji labarin shi ko ina a cikin al'umma aka gaje shi na baya suka gada daga na farko ba a taba jin an ambaci Abu Talibin ko mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin tarin waɗanda suka yi imani da manzon Allah daga cikin mutanen gidan shi ba waɗannan mutane uku ba a taba jin an bace su a ciki ba su waye suka yi imani da shi irin Hamza irin Abbas irin Aliyu irin Fatima irin Hassan irin Husaini Allah ya ƙara musu yadda gaba ɗayan su rashin samun wannan labarin kamar yadda aka samu labarin imanin waɗannan wannan ya zama daga cikin dalilai mafiya fitowa fili akan cewa lalle ƙarya ne Ibn Taymiyyah in ya tashi kafa hujja dama sai ya taita ya sai ya saka gaba ɗaya a cikin kwandon hujja ya daure ka ba yadda ka iya sai dai Allah ya isa shi za ka ji suna tsinuwa da zagi da batanci amma hujja dai babu Ar-Rabi'u fuska ta hudu annallaha ta'ala qala Allah yace kad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ahu ya kasance gare ku ya ku mu'mine akwai abin koyi mai kyau game da Ibrahimu da shi da waɗanda suke tare da shi idh qalu liqaumihim yayin da suka mike suka cewa jama'arsu inna bura'u minkum mu mun yi baran-baran da ku ila qaulihi zuwa fadin Allah da yace la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min shay'in Ibrahimu alayhi salam yace ubansa zan nema ka gafara a wurin Allah amma ba ni da cewa akan abin da Allah zai da kai qala ta'ala sai Allah yace wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa am maw'idatin wa adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu gafarar da ibrahima yayi neman ma iya ubansa yayi ne saboda alƙawarin da yayi masa falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu yayin da ya bayyana gare shi cewa uban nashi yana da ainihin wato gaba da Allah sai ya baran-baran da shi fa umira bitta'assi bi ibrahima walladhina ma'ahu kaga an umarce mu dinga koyi da ibrahimu da waɗanda suke tare da shi illa fi wa'adi ibrahima li abihi bil istighfar amma banda wajen wannan alƙawarin da yayi ma ubansa cewa zai ne rika mishi gafara wa akhbara annahu Allah ya bada labari cewa lamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu wallahu a'lam intaha magana Ibn Taymiyyah ta kare jama'a daga cikin majmul fatawa mujalladi na 4 sai malam Abdul Musa al-Abbad ya ci gaba da cewa wa amma ta'awilul katibi amma dogaran da shi wancan marubuci yayi al-Buti da shi da ainihin abokin sa ala rasa'il as-Suyuti akan wasu ƴan kananan littafai da Suyuti yayi fi najatil abawaini da yake kokari shi Suyuti ya tabbatar da cewa iyayen nan guda biyu sun tsira fajawabuhu amsar da za a bashi anna Suyuti lam ya'ti bi shay'in thabitin fi dhalika yu'awwalu alayhi Suyuti yayi wannan surutun a cikin wannan littafi nashi amma bai kawo wani abin arziki wanda za a dogara da shi a ilmance ba wa kad allafa shehu aliyu mullal qari wani babban malami mulla aliyu al-qari mutumin kasar ainihin Afghanistan babban malami ne bahanafi Allah ya gafarta mishi malamin sunna ne mai littafai da yawa ga sanan shammul awarid fi dhammir rawafid mirqatul mai sunanta littafin nan da yi littafai suna nan da yawa babban malami ya rayu a karni na 11 ya rasu da shekara 1014 insha Allah kamar shekara 400 kenan da 24 ko makamancin su mulla aliyu al-qari ya rubuta risala ta musamman da ya mai da martani ga ainihin wato Suyuti akan wannan lutun da yayi risalatan fi raddi alaihi wa bayan adillati abi hanifata fi zalika, yana bayanin hujjojin al-imam abu hanifa dangane da ainihin wato wannan abin nan dangane da wannan karatu game da tabbatar da cewa wanda ya mutu bai yi imani ba dan wuta ne. Wa qala fiha, sai mulla ali al-qari ya fada cikin littafin daga shafi na 85 zuwa da 7 yace wal ajabu min ash-sheikh jalaluddin as-suyuti, abun mamaki yadda Suyuti yake abubuwan shi ma ihatatihi bi hadhihi al-athari, Suyuti fa ya san wannan karatun ba gaba daya allati kadat takunu kadat an takuna mutawatira fil akhbari, wanda hadisai ne kusan a ce mutawatirai, abun mamaki annahu adala, Suyuti ya karkace an mutaba'ati hadhihi al-hujja, ya kiye aiki da waɗannan hadisai wa muwafaqati sa'iril a'imma, Suyuti ya karkace daga dacewa da maganganun sauran malaman musulunci, wata bi a jama'atan min al-ulama al-muta'akhirin, Suyuti sai ya bi sawun malaman baya, wasu daga cikin malaman baya, wa aurada adillatan wahiya, ya kawo hujjoji masu rauni kwarai, fi nazaril fudala al-mu'tabirin, wanda malamai da sun kalla sun san masu rauni ne, minha daga ciki akwai annallaha subhanahu ahyalahu abawaihi hatta amana bi, wai Suyuti ya kawo cewa wai Allah ya raya iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da shi, mustadillan bima akhrajahu ibn shahin fi an-nasikh wal mansukh, ya kawo magana ibn shahina a cikin an-nasikh wal mansukh wal khatib al baghdadi fi as-sabiq wal lahiq wad darqutni wa ibn asakir, duk waɗannan sun kawo waɗannan maganganu, kilahuma da darqutni da ibn asakir sun kawo fi gara'ib malik, a cikin littafin su masu suna gara'ib malik, darqutni yana da shi, ibn asakirin yana da shi, bi sanadin da'ifin an aisha radiyallahu anha, da isnadi mai rauni daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce hajja bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hajjatul wada'i, manzo Allah ya tafi da mu aikin hajjin bankwana, fa marra bi ala aqabatil jahuni, ya wuce da ni ta gabar ainihin kwarin jahun, wa huwa bakin hazinun mughtammun, yana kuka cikin bakin ciki da damuwa, fanazala famakassa anni tawilan, ya sauka ya barni zamani mai tsawo, summa ada ilayya wa huwa farihun, ya dawo cikin farin ciki, fatabassama yana murmushi, faqultu lahu na tambaye shi, faqala dhahabtu liqabri ummi fasaltu Allah an yuhyiha fa amanat bi, naje kabarin uwata ne na roki Allah ya raya ta, da ya raya ta kuma ta yi imani da ni, faraddaha Allah azza wa jalla, Allah mai da ita cikin mutuwa. Wa hadha alhadithu da'ifun biittifaqi almuhaddisin, malam mulla ali alqari yace wannan hadisi ne mai rauni, duka malaman hadisi akan haka suke, kama atarafa bihi Suyuti, kama yadda Suyuti da kanshi ya fada, mun ji a cikin la'al almasnu'a ya tabbata da hadisi na da rauni. Wa qala ibnu kasirin ko yace innahu munkarun jiddan wa ruwatuhu majhuluna, hadisi ne abin kyama kwarai kuma masu riwaya sun majhulai ne, intaha maganan mulla ali alqari ta kare. Sai malam abu musin yace ثم كيف يزعم الكاتب ان القول بكون ابوي الرسول صلى الله عليه وسلم في النار فيه ايذاء للرسول عليه الصلاه والسلام, كما يايا مي wannan rubutu zai riya cewa wai cewa iyayen manzon Allah suna wuta wai cutarwa ne ga manzon Allah, wa huwa mabniyun ala sunnatin sabitatin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bayan kuma an gina wannan magana akan sunna tabbatacciya daga shi manzon Allah fi sahih muslimin wa ghairihi, a cikin sahih muslim da wani shi, wanne ne zai zama cutarwa, ƙaryata abinda manzon Allah ya faɗa ko kuwa kawo wani abu wanda yake babu shi a cikin addini da tunanin kaunar manzon Allah? Babu shakka ƙaryata manzon Allah shine tsantsar cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin shi, fa innahu lam yathbut fi sunnati ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawlun ala Allah wa rasulihi bi ghairi ilmin, lallai bi khilafi alqawli bi iyayil abawaini wa islamihima, wancan ya tabbata a cikin muslim, amma cewa iyayen an raya su sun musulunta bai tabbata ba. Wa huwa alladhi awwala alayhi alkatibu, wanda mai rubutun nan akai ya ainihin dogara, fa innahu lam yathbut fi sunnati ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, bai tabbata a sunna daga manzon Allah ba. Wa huwa qawlun ala Allahi wa rasulihi bi ghairi ilmin, magana ce game da Allah da manzon Allah babu ilimi. Wa qad qala Allahu azza wa jalla, alhalin Allah ya ce kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lam. Allah yace ka ce da su innama harrama rabbiyal fawahisha, abubuwan da Allah ya haramta su ne munanan ayyuka, alfasha, ma zahara minha wa ma batan, abinda ke fili na cikin alfasha da abinda yake boye, wa ma wal isma, da kuma laifi da Allah ya haramta ayi kaza mutun yaje yayi, wal baghya, da ta'addanci, kisa ko sata dukiya ko makamancin shi, bi ghairil haqq, ba tare da haƙƙin shari'a ba, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, kuma Allah ya hana ku yi shirki da Allah abinda Allah bai ce ai babu dalili ba, wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu, kuma Allah ya hana ku dinga fadan magana ku dangantawa Allah wanda baku sani ba. Ibn Qayyim al-Jawziya da yazo fassara wannan aya yake cewa an lissafa laifuka ne anan gwargwadon munin su, wato alfasha laifi ne mummuna, to laifin da yafi shi muni shine kuma al-ithm, shi ma ismi laifi ne mummuna, sannan laifin da yafi shi muni kuma shine al-baghy bi ghairil haqq, shi ma laifi ne mummuna, laifin da yafi shi muni shi kuma shine ash-shirku, shirka duk da muninta akwai laifin da yafi ta muni shine al-qawlu 'ala Allah bi ghairi 'ilm, da haka ya zama shine na ƙarshe. Haka Ibn al-Qayyim ya fassara cewa wannan jerengiya ne game da ainihin muni, daga bad zuwa worst zuwa worst zuwa ma ba da worst kenan, ko haka aka jeranta su anan. Don haka yin magana da ƙarya a danganta ta ga Allah wajen munin laifin yafi shirka muni, haka Ibn al-Qayyim ya fassara ainihin wannan wajen. Don haka jama'a, wannan shi ne takaitaccen bayani dangane da ainihin waɗannan matsaloli. Idan Allah ya kama karatu na gaba kamar yadda na ce a da lokacin bai kure ba, ko yawwa, to jama'a bari mu ji daga wani daga cikin ahlul baiti. Kasancewa wannan magana ba wai ta malamai bane kai da suke fadanta, wannan littafin al-bidayatu wan nihaya na Ibn Kathir, mujalladi na ainihin goma ne wannan, 9, bugun daru Ibn Kathir a kasar Beirut, sun buga shi a ainihin shekarar hijira da shekara 1428, kamar shekara 10 kenan a yau 2007. Gashi a cikin shafi na 363 a cikin wafayat waɗanda suka mutu a shekara 97 bayan hijira, Ibn Kathirin ya ce Al-Hasanu Ibn al-Hasani Ibn Ali Ibn Abi Talibin Abu Muhammad Al-Qurashi Al-Hashimi, Hasan ɗan Hasan ɗan Aliyu ɗan Abu Talibin, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ahlul baiti ne shi ma, rawa an abihi an jaddihi marfu'an, yana da riwaya daga baban shi da kakan shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, man ala ahla baitin min almuslimina yawmahum wa lailatahum ghafara Allahu lahu dhunubahu, wanda di ya taimaki wato mutanen wani gida ya ba su abincin wuni da na dare, Allah zai gafarta mishi zunuban shi gaba daya. Amma da isnadin wannan riwaya bai tabbata ba, haka Ibnu Asakir ya fitar da ita a cikin littafin tarihu madiyatu Dimashq da isnadi da'ifi, a cikin isnadin akwai mutum mai suna Al-Munzir Ibn Ziyad At-Ta'i Zahabi ya ce maturuki ne kamar yadda yake a cikin littafin Mizanul I'tidal, yana kawo misalin riwayar wannan bawan Allah ne, wa an Ubaydillah ibn Ja'far an Aliyin fi du'a'il karbi wa an zawjatihi Fatima bintul Husaini, yana da riwaya daga dan uwansa ko kace cousin dinsa Ubaydillah dan Ja'far dan Aliyu dan Abu Talib a cikin kissan du'a'ul karbi, addu'ar da ake idan an yi bakin ciki, an shiga cikin bakin ciki, wa an zawjatihi, yana da riwaya ma daga matar shi wanda ita ma ƴar uwarsa ce ta jini, Fatima bintul Husaini, ƴar kanin ubansa kenan, ko shi Al-Hasan dan Hasan, ita kuma Fatima ƴar Husaini sun yi aure, auren gida kenan, ko wa anhu ibnuhu Abdullahi wa jama'a, daliban shi kuma akwai dan shi Abdullahi dan Hasan dan Hasan dan Aliyu dan Abu Talib, wannan da yema Abu Ja'far Mansur Tawai, tarihi na a gaba, wa fada ala Abdul Malik ibn Marwana fa akramahu wa nasarahu ala al-Hajjaj, wannan bawan Allah Hasan dan Hasan ya taba kaiwa sarkin musulmi na lokacin sa Abdul Malik dan Marwana al-Umawi, ya kai masa ziyara kasar Dimashqa, ya girmama shi ya kuma taimake shi akan Hajjaju, dan Hajjaji ya kulla wannan bawan Allah muguwar kullalliya, yana so ya halaka shi, sai wancan halifa ya hana ya soke duka abin da ake so a mashi na cin mutunci wa aqarrahu wahdahu ala wilayati sadaqati ali ya bashi mukami cewa shi kadai shine wakilin waqafin da sayyidina ali ya bari sayyidina ali yana da gonakin da ya basu waqafi to wannan daga cikin jikokin sa sai sarkin musulmi marwan abdul malik dan marwan ya bashi wuka da nama cewa kai zaka dinga kula da wannan gado na kakanka wannan ainihin waqafi وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر فأحسن مالك ابن كثير يتي ابن عساكر الدمشقي اتكن تاريخ دمشق ياي تاريخ wannan malami kuma ya kyautata a cikin tarihi tarihi ne mai tsawo yana nan a cikin littafin ainihin ibn asakir a cikin juz'i na 13 yana nan a nan sama wannan littafi mai yawan tsiya din nan wajen mujalladi 85 idan ka je ka duba a cikin juz'i na 13 zaka samu tarihin ainihin wannan bawan Allah a ciki inda al-imamu ibnu asakir ad-dimashqi ya kawo tarihinsa mali ya ci gaba da cewa wa zakara anhu atharan tadillu ala siyadatihi wa ilmihi wa tasannunihi rahimahullahu ibnu kasir ibnu asakir ya kawo labarai da suke nuna wannan mutumi jagora ne mai ilimi ne mai bin sunna ne Allah ya ji kanshi da gafara kila amma ce innal walid ibn abdul malik kataba ila amilihi bil madina walid dan abdul malik wato sarkin da ya biyo bayan abdul malik dan marwan dan sa walidu ya taba rubuta sako zuwa ga gwamnan madina innal hasana ibn al hasani kataba ahal al iraqi yace na samu labarin hasan dan hasan ya rubuta wa jama'ar su mutanen iraqi sako fa idza ja'aka kitabi hadha idan wannan wasiƙa ta zo gare ka fajlidhu mi'ata darba ka sa a mushi bulala 100 yana so ya tada fitina wa faqihin wa qifu lin nas sannan ka hana mutane gamuwa da shi ka hana shi mitin da mutane wala turani illa qatiluhu yace kai ina jin ma kashe shi zan sa a nan gaba inji walidu kenan a cikin wasiƙar shi fa arsala khalfahu fa allamahu ali ibn al-husayn ali ibn al-husayn kalimat al-karb fa qala ha hina dakhala alayhi fa najjahu Allah minhu sai aka aika bayan ya bar garin ainihin dimashku ya kama hanyar madina aka aiki wani mai sako ya kai wasika sai wani kuma da yaji labari ya marmaza ya same shi a hanya ya bashi labarin kaje kaje makircin da ake kulla maka shi kuma sai yana yin wata addu'a da yaje har ya isa garin madina yana addu'a la ilaha illallah الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والسبع ورب الأرض ورب الأرش العظيم هنا تين ونا الدعاء ودا أصل أنت تازوني أتكن ونا حديث الإمام أحمد يفتر دا الإمام البخاري دا مسلم أتكن أينين كتاب أبنا مسلم يفتر دشي أتكن كتاب الذكر والدعاء نفسه مسلم wannan addu'a tana daga cikin addu'a da ke fitar da mutum daga cikin bakin ciki da bala'i la ilaha illallahul halimul karim la ilaha illallahul aliyul azim la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbil ardi rabbil arshil azim in kana cikin wani bakin ciki ki sake tayinta zaka fita daga ciki insha Allah tufiya bil madina wa kanat ummuhu khawla bint mundhirin mundhurin al fazari ya guta kasan madina a wannan shekara ta 97 bayan hijira sunan mahaifiyarsa khawlatu ar manzuri alfazari kun san baban shi Hassan yayi aure aure da yawa zabi ya bada labarin cewa an ce ya aure mata sama da mutum 300 mata haka zabi ya bada labari har ya zama mutanen garin ainihin Kufa sayyidina Ali yana ce musu kar ku aura wa Hassan yayan ku fa innahu mitlaqun kun san aure saki ne sai su ce a algatu mala ranka yade ka kyale mu mu aura mu shi yayan mu muna so ne mu hada jini da jinin ku ku sharifai da haka duk yadda ya ga yana so sai a bashi aura in ya aura lokaci kankani kuma sai diya sake su sai saki auren wasu ba fa sunna bane amma dai haka yake yana cikin tarihin sa ko ba haka ba jama'a da haka zaka ji shi da sunayen matan shi suna da yawa da ƴaƴan shi kusan kowa uwar shi daban radiyallahu anil hasani mali ya ci gaba da cewa fa amma wa qala yawman li rajulin min ar-rafida watarana wannan bawan Allah yace wani dan shi a rafida wallahi inna qatlaka laqarabatin ila Allah azza wa jalla na rantsa da Allah kashe ka kai dan shi'a wallahi kusanci ne zuwa ga Allah dan samu Allah na kashe ka fa qala lahu rajulun innaka tamzahu sai wani ya ce mishi amma dai raha kake yi ko zolaya ne ko fa qala wallahi ma hadha minni bi mazhin walakinahu al-jiddu yace wallahi ba wasa nake ba da gaske nake kashe wannan dan shi'a wallahi bauta Allah ce da ran samu Allah na kashe shi
wa qala lahu akharu minhum wani kuma yace musu yace da shi alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu ashe ba manzon Allah yace wanda nake ni mai gidan shi bane yadda ali mai gidan shi bane fa qala bala yace kwarai kuwa walau arada alkhilafata da a ce wannan hadisin ma'anar shi halifanci ne la khataban nas fa qala da manzon Allah ya mutane jawabi sai yace musu innan nasa ayyuhan nasu ilamu anna hadha waliyyu amrikum min ba'di da annabi yana nufin da wancan hadisin ya ba ali halifanci ne da sai ya tara mutane yace ya ku jama'a ku sani bayana ga shugabanku ne yafi wannan sauki wa huwa alqa'imu alaikum shine da tsaye da al'amarinku fastami'u lahu wa ati'uhu kuji kuma kuma da'a wallahi yace na rantsa da Allah la in kana Allah wa rasuluhu ikhtara aliyan li hadha al-amr thumma tarakahu aliyun lakana awwala man taraka amra Allahi wa rasuluhu ku da kuke cewa sa'ad bakar kun ga irin magana da muke dazu kuna cewa sa'ad bakar da umar sun yi zalunci aliyu ne halifa suka kwace in ya zama aliyu ya san da wannan magana cewa shine halifa yana ji yana gani da sa hannun shi da mubaya'a shi da kasancewa shi ɗaya daga cikin ashabu shura ya yadda akai wannan hukuncin to ya riga kowa sabawa Allah da manzon Allah shi ba zai tsira ba wajen Allah shine irin magana suna hujja da waɗannan maganganun ko a cikin su kuma akwai suka ga sayyidina al-Busani wannan fa jikan shi yake faɗan wannan jama'a to sai yabo kan maganar da muke so mu hujja take cewa waqala aidan lahum yace da ƴan shi'a a wannan zamanin da yake rayuwa wallahi la in wullina min al-amri shay'an yace na rantsa da Allah in muka samu shugabanci komai karancin shi la naqta anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin ku da yake cewa ƴan shi'a sai mun dinga yanke hannayenku da kafafuwanku saboda tas'auna fil ardi fasadan ne summa la naqbalu lakum tauba yace kuma wallahi ba za mu ashtuba ku ba wailakum Allah ya tsine muku albarka ya ku ƴan shi'a in ji jika manzo Allah garartumuna min anfusina kun cuce mu kun yaudare mu wailakum yace Allah ya tsine muku law kanatil qarabatu tanfa'u bila amalin da a ce kusancin jini yana amfani ba da aiki ba la nafa'at abahu wa ummuhu kun ji malisha jama'a yace da ya amfani uba da uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walau kana ma taquluna fina haqqan da abinda kuke fadi akan mu gaskiya ne la kana aba'una qad gashawna da iyayen mu sa'ayu ya su suka cutar da mu kin da kuna cewa da gaske mulkin nan namu ne an kwace mana da sun cuce mu kenan izlam ya'lam yu'limuna bihadha bidhalika bas taba gaya mana su ce ku kwace shugabanci ba qad zalamuna wa katamu anna afdalal umuri kenan da ya zama sun cuce mu sun boye mana abu mafi daraja wallahi yace na rantsa da Allah inni la aksha an yudha'afa al'azabu lil 'asi minna dhaifaini ina tsoron kada a ninka wa wanda ya saba wa ka'idar sarautar musulunci nan da ake ciki daga cikin mujinin manzon Allah a ninka mana azaba saboda kasancewa mujinin manzon Allah kamar yadda Allah ya bada labari game da matan manzon Allah ko man ya'ti minkum bi fahishatin yudha'afu laha al'azab man ta'ti minkum bi fahishatin yudha'afu laha al'azab wanda take duwar ta yi sabo a cikin ku za a ninka mata azaba saboda wadhkurna ma yutla fi buyutikum min ayati llahi wal hikma kama anni la arju lil muhsin minna an yakuna lahu al ajru marratayn kama yadda nake buri nake fatan daga cikin mu ahlul baiti wanda yake da aiki mai kyau Allah ya ninka mushi ladan shi so biyu wailakum yace Allah ya tsine muku ahabbuna in ata'ana Allah ala ta'ati ku kaunace mu ne idan mun kaunaci Allah mun bi Allah wa abghiduna in asayna Allah ala ma'asiyati idan muka saba wa Allah ku kima akan saban Allah kuma kun ji tarihin shi wannan bawan Allah kun ji a ciki wannan shine mahallin shahid da yake cewa law kanatil qarabatu tanfa'u bila amalin lanafa'at abahu wa ummuhu to shi ma in za ku zagaya ku yanda rika sai ku hada ku zagi wannan sharifin kar ku zagi ɗan izala su kare shine koyi karatu wannan daga cikin littafin tarihu madinatu dimashqa ibnu kasirin ya dauko shekara wajen 1800 baya Allah shi kyauta da sai mu koma cikin littafin ainihin wato iqtida usratul mustaqim mukhalafati ashabil jahim malan yace wa fihi aidan anhu sallallahu alaihi wasallam annahu zara qabra ummihi ko fabaka wa abka man hawlahu fa qala ista'adantu rabbi an astaghfira laha falam ya'dhalli wasta'adantuhu fi an azura qabraha فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت وأن شيني إنما هو قانا داما. وفي سي مسلم أم بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زن الله يتي نهيتكم أن زيارة القبور فزوروها دا ناهنا كزيارة قبرتا مقبرتا ينزو كزيارة مقبرتا. مسلم يفتد وانا. وفي رواية لأحمد والنسائي رواية أحمد الإمام النسائي فمن أراد أن يزور فليذر وان دا يكي سو يجي يزير چك أبايتو باب لي في يجي ولا تقولوا هجرا كركو جوكو فاد موغور مغانا شيني الهجر كركو جوكو فاد كابر چيكو پاسك انچيكو ماغوزن چي وان ما إمام أحمد يفتد دا شيني إمام النسائي حكى الإمام مالك أتكم موطا حديثي نصحيه مالميسي إنغانتاشي أنا كرنت حجر دا أينهم ضم أتي الهجر شيني الكلام الكبه نكما ال أكتكما الهجر شيني مغانا شيني الكلام المعدل مغانا تفندري أكنغسكي أوتكي تاكركتي نزيب نزيب داتي وأنا أتي ولا تقولوا هجرا كركو فدبكر مغانا كوموغ ور مغانا. وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيدنا علي يرويتو يتي منزن الله يتي إني كنت نهيتكم أن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة دانا هنا كو زيارة مقبرتا ينزنك دنغ زيارة مقبرتا دنت دنغ تناموك لاهرة فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها بعد النهي kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya hana ya dawo yace kuma ayi wa allala zalika bi annaha tudhakkiru al-maut wa ad-dar al-akhirah ya kuma kafa hujja ya kawo dalili cewa hakan zai tana maka mutuwa da kuma gidan lahira wa adzana idnan aman ya bada izini ga magari fi ziyaratil qabril muslimi wal kafiri halastin ziyarar qabarin muslimi da kafiri gaba daya wa sababul ladzi warada alayhi hadha al-lafdh يوجب دخول الكافر كما سبب ان ده wannan lafazin yazo akan shi ya halasta ya tabbatar da kafiri ma ya shiga wal illa wa hiya tadhakkur al maut wal akhirah dalilin zuwan kuma shine tuna lahira da tuna mutuwa mawjudatun fi zalika kullihi zaka same shi a kabarin musulmi zaka same shi a kabarin kafiri wa kad kana nabi sallallahu alaihi wasallama yati qubur ahli al baqi washuhada lidduai wal istighfar lahum wal istighfar manzo Allah ya kasance yakan je kaburburan shahidai na ainihin Uhud kenan da kaburburan ainihin musulmai a Baqi'atul Gharqat sai je ya musu addu'a ya roki Allah ya gafarta musu fa hadha al-ma'ana yahtassu bil muslimina wato zuwa makabarta da niyyar yin addu'a da neman musu gafara wannan yake banci musulmai ne kadai makabartan musulmai duna al-kafirina banda makabartan kafirai fa hadhihi ziyaratu وهي زيارة القبور لتذكر الآخرة إرن ونن زيارة دنتنا لاهرة أو لتحييتهم كودن يمس قيسوا والدعاء لهم دن يمس الدعاء هو الذي جاءت به السنة شيني أكسامو أتكن سنة تمنزن الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم كما يدق بياني يقبات وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز السفر لزيارتها على قولين ga wata sabuwar mas'ala kuma yace malaman mu Hanafiya Hanabila kenan da wasu malaman wasu mazahibu din daban akwai sabani tsakankanin su shin ya halasta mutun ya tashi ta kanas ta Kano ya tafi wani gari dan ziyarar kabari ala qaulaini zance iri biyu ahaduhuma zance na farko la yajuzu aka ce san bai halasta ba wal musafaratu li ziyaratiha ma'asiya cewa mutun ya tashi daga nan garin Zaria ko daga garin Kano ko daga birnin Kebbi ko daga Ilori ya tashi ya kama hanya ya ce bari ya je Sokoto zai ziyarci kabarin dan Hudiyo to wannan laifi ne ko bari ya je Gwandu zai ziyarci kabarin ainihin Abdullahi Gwandu wannan laifi ne ko a ce wani dan uwanka ya rasu a wani gari an mai jana'iza a can kace kawai kai sai ka je kabarin sai ka je ka kabarin mutane suna yin wannan ku malamai suka ce wannan laifi ne ba daidai bane wala yajuzu qasru salati fiha har ma suka ce wanda ya kama hanya yayin wannan tafiya to bai halatta ya kasaru ba malaman da suke cewa ba a yin kasaru a tafiyar saban Allah suka ce in yayi kasaru ma ya ƙara yin laifi wa hadha qaul ibn batta wa ibn aqil wannan na magana malam ibn batta da ibn aqil wa ghairihima da wasunsu li anna hadha safara bid'atun suka ce dan wannan tafiya ce ta bid'a lam yakun fi asr as-salaf salaf bas taba yin irin wannan tafiyan ba wa huwa mushtamilun ala ma sayati min ma'anin nahyi wannan kuma yana dauke da abubuwan da a dalilin sa aka hana irin wannan tafiya kamar yadda za a zo a ji meye da meye abubuwan da suke munana za a ji bayani akan su wali anna fi sahihaini anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala saboda kuma ya zo a cikin bukhari da muslim manzon allah alaihi salatu wassalam yake cewa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a niƙaggari ai wata tafiya a daura siddi a kama hanyar tafiya wani wuri da nufin neman alfarmarsa ko darajarsa in ban da wurare uku almasjidul haram masallacin makka wal masjidul aqsa masallacin qudus wa masjidi hadha da masallacin nan nawa inji manzon allah sallallahu alaihi wasallama wa hadha an-nahyu ya'ummu as-safara ila al-masajid wal mashahid ibn taymiya yace wannan tafiyar da aka hana ta hada masallacai da mashahid wuraren ziyara hubbara hubbari duk inda za a je a ziyarta da nufin cewa a addinance yana da falala to haramun inde ba wurin guda uku ba wani masallaci wani wurin da ake cewa an taba yin wani yaki wani wurin da ake cewa ko wata falala ko wata rijiya inda wani sahabi ko wani manzo ya taba zuwa ko wani dutse da aka ce ya taka ko inda aka ce akwai wani ragowan asar na wani annabi duka kama hanya ka tafi wannan wurin da sunan kana so ka je da sunan ibada haramun ne amma ibn usaymin da yazo magana yace dole a bambance tsakanin tafiyar da dama ta halasta sai zama kuma wurin da zaka je masallaci alal misali zaka tashi ka tafi wani gari zuwa wani masallaci a garin za a yi karatu ne daga nan ka tafi Kaduna Sultan Bello sauraron karatu ko ka tafi daga nan ka kama hanya ka tafi masallacin gari kaza ka je ka yi karatu to wannan ya halasta dan abin da yake kada ma karatu ina fata mun gano wanda yake jama'a haka kuma wani wuri wanda kai ba ka je da sunan ibada bane tafiya ce ta kama ka zaka tafi Sokoto da ka je yanzu ba kabarin ka je ba to in ka samu kanka a garin babu laifi ka je wannan ziyara kamar yadda manzo Allah yana kan hanyar zuwa Makka za shi aikin haji ne ko sai ya ratse yi wannan ziyara a kabarin kaga ba kabarin ya taso da shi daga Madina ba to wannan duka malamai sun tattauna akai zamu ji bayani akai an mun je ainihin wato a gaba insha Allah bari mu saurara anan sai Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi anan amma kamar yadda na faɗa kafin mu tashi anan idan muka zo mako mai zuwa zamu dan tattauna a gurguje dangane da mas'ala ta ainihin wato kauna al-mahabbatu shar'iyya wadda ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ji tun daga ta'arifin ma meye kauna tukunnan meye su da kuma maganganun da malaman suke suka yi kuma duka daga littafai ne ba maganganun mu bane duka daga littafin musulunci ne zamu kawo da nada da na yanzu da kuma ishara zuwa ga wasu dan kasancewa malaman sunna sune asalin masu kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da littafai suna da rubuce-rubuce suna da maganganu akan kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tun asali sai ma mu bincika mu tambaye kanmu wace irin kauna sahabbai suke wa manzo Allah ya suke manifesting kaunar su to irin wannan ita ce addini din kenan Allah ya tsare mu zamu dakata nan insha Allah na'am eh yawa kamar misali abinda malamin shike yake tambaya misali yanzu a zamanance akwai dalibi masu katun tarihi ko archaeology ko makamantansu sai a shirya dalibai a ce za a tafi Sokoto za a je a ga hubbari za a tafi daura da wane ne su yanzu manufarsu ba sun je ibada bane dan a cikin su ma akwai arna me suka je sun je ganin tarihin arewacin Najeriya wannan babu laifi insha Allah babu laifi wannan dan an je an yi wannan dan abin da ya kai su kaza ne sai dai kai musulmi da zaka je ciki to ya zama niyyar ka ta bambanta da irin tasu ka sawa kanka yanzu kai kawai zaka je bincike ne na ilimi sannan sanda ka isa kuma sai kai abubuwan da suka halasta addinance ya zama kana da wannan fahimtar akan abin da kake ka tantance meye addininka meye kuma boko ne ya zo da shi akwai abubuwan da mutane suke da dama a boko musamman wannan fannonin wanda suke a addinance ba daidai bane alal misali kwakwalan kabari da suke musulunci ya hana haka nan kawai babu CED babu sadada aje a tona kabari me yake so a gano wai wannan da ke kafarin nan ga irin rayuwar da suka yi ga shekarar da suka mutu ga irin ma karfin jikin su duk wannan karambani ne irin da turawa ina fata mun gane su suna zuwa su site su ta haƙe jama'a har su ji sako kan su wani bala'i in kana karanta mujallun su da suke yi na archaeological research zaka ga ire-iren waɗannan to ya kamata mu a nan ƙasa sai a sa mu ilimin wato a sa mu shi linzami na addini wannan kuma shine yake hukunta wajibin musulmai su shiga kowane ilimi da kowane fanni dan a san yaran da za a yi mishi amma lil asaf ayayenmu da yan uwanmu da al'umman mu ba su san irin wannan karatu da zarar yanzu an ba yaro archaeology zai ga shi an halaka shi ne kawai dan tunanin shi in ya gama me zai yi Allah ya ji kamar albani dai kullai ke cewa mai da ilimi ya zama sana'a ta cin abinci shine abu na farko na cin mutuncin ilimi ya zama ana shiga jami'o'i da tunanin in na karanta kaza to kaza zan zama in na karanta education to teacher ne ni in na karanta nursing to asibiti zan yi aiki kawai tunanin mu kenan gaba daya da haka da zarar an ba mutum wani course wanda baya jin zai iya samun aiki nan da nan ko kuma irin aikin da zai samu yana ganin kaman gulakantaccen aiki ne to kawai sai ya ji shi an cuce shi an halaka rayuwar shi yadda ka san ya leka lauhul mahfuz ya gani atala al-ghaib cewa in ya karanta Hausa ya shiga uku mutuwa zai yana kantar da baya jidda a makarantar primary abinda zai tunani kenan wani lokaci aka taba mu labari lokacin da Mahdi yake bacin salawa wata mata ta zo gurin shi neman a canza madanta admission dan Allah ya taimaka mata ya santa tuntuni to sai ta tubu da baka take gaya mai cewa wai yaron ma fa history aka bashi me zai da history shi ko Mahdin nan malamin history ne ita bata sani ba aka ce sai yake to ta jira yana zuwa yasa ta zauna a bakin ofishin shi sai da ta wuni gaba daya a bakin ofishin yace ta je sai gobe ta dawo akai kwana da kwanaki yana bata wahala banza kawai sannan da karke gaya mata yace to ni da kike gani Abdullahi Mahdi ni ma history na karanta yau kwanan ki nawa kina jira a kofar office dina kwana kaza kina jira malamin history ya miki alfarma a canza danki daga history ki da haka ba za a canza ba mutane ne suke takaita baiwa Allah da fadin